Noma tushen arziki.
Noma tushen arziki. Noma arziki da cigaba.
Jama'a assalamu alaikum. Barkanmu da warhaka. Barkanmu da sake saduwa da ku a cikin shirin Noma tushen arziki wanda ni Muhammad Hafiz Baballe ke gabatarwa. Kamar yadda watakila wasu daga cikin masu sauraron mu suka ji a makonnin da suka gabata, abokin aikin mu Mahmud Ibrahim Kwari yana tattaunawa da kwararriya harkokin noma a Najeriya, Dauda Salisu Muhammad, kan batun bayar da tallafi ko bashi ga manoma a Najeriya domin bunƙasa harkokin noma a ƙasar. Ga dai ci gaban tattaunawar.
Abu na biyu kuma akwai sanda zaka ga kayan kamar sun yi bojo. Especially yanzu lokacin girbi ne na albasa, zaka ga duk cikin kayan miya yanzu sun yi tsada, ita kadai ce take da sauki. To a kowane crop ana samun irin wannan. To shi ma akwai measures da ya kamata gwamnati a ce tana dauka. Duk sanda kaya suka yi irin wannan yawa, sai ta je wajen manoma ta yi amfani da wannan price floor din, price floor da ceiling, ta je ta siya, sai ta tare, kaga ta taimaka wa manoma. Tunda in sun kai kasuwar ma, yanda suka je haka za su sha kishirwa da yunwa da kuma kuɗin da suka biya na zuwa can, haka za ka ga sun kuma biya sun dawo da kayan. Akwai kadamin da ake kaiwa, haka ga mutum ya bar kayan ma a can ya dawo, don baya da kuɗin da zai iya biya ya kuma dawowa da kayan. To kaga idan gwamnati ta je ta siya wannan kayan, ta dinga fita tana siyowa tana tarawa. To sanda za a zo babu kayan, za su yi tsada sosai. To tun daman tana da store da yawa da ta buɗe kayan nan, kaga sai ta karya kayan ta sa subsidy ko kuma ta siyar a wancan farashin da aka saba siya.
To amma nan akwai kamar ka ta obatin wata kilkada na kayayyakin amfani kenan, tunda wata kila ita kanta gwamnatin in ta siya ma kamar danyen kayayyaki misali, dole sai akwai preservative center misali. Yaya kake ganin yadda su kansu manoma ya kamata su dinga wata kila adana kayayyakin su misali, watakila in an samu irin wannan yanayin na kakata ya abubuwa sun yawa?
Gaskiya ne. Yawwa Malam Mahmud, wannan abu ne guda biyu. Ita gwamnati tunda tana da ƙarfi kuma tana da connection ta ko ina, ta san kamfanonin da za su sai kayan nan. In ta siya ma irin wannan kayan da suke sabon lalacewa, za ta saida musu. Da ta siya za ta saida musu, ba sai ta ajiye ba. Abu na biyu akwai, saboda manomi wasu suna cikin ƙauyukan da babu hanyar mota ma, ba ma a san da su ba. Irin waɗannan kuma irin NGO sun da nake gaya maka suna taimakawa, ko mu nan mun sha shiga ƙauyuka mu je mu koyar da su hanyar da za su alkinta kayan su ba tare da kayan nan sun lalace ba. Especially manoman tumatir, akwai yanda muke koya musu, mu ce su tanadi bulo na ƙasa, su kwaba ƙasan nan a samu ƙarƙashin bishiya, a yi rami, a yi gini, a gina wani, duk mun nuna musu yanda ake wannan. Zaka ji wajen kudi yaushe cikin sanyi yake, sai su aje tumatirin su lafiya lau zai kwana da kwanaki bai lalace ba. Abu na biyu akwai iri wanda yake baya lalacewa da wuri, mai tuwo ƙato wanda ruwan cikin shi ɗan kaɗan ne, wanda a haka a normal ɗakin ka in ka aje matsawar ba a rufe ko ina ba, inda iska za ka ɗan buɗe window kai kanka ka sha iska, to shi wannan tumatirin zai iya sati ɗaya zuwa sati biyu ba tare da ya nuna alamun tamushewa ba. So muna encouraging insu da su dinga amfani da wannan irurruka. Sannan kuma yawan feshin chemical ba shi bane ba. A'a, akwai yanayin da zakai. In kace zakai taya wannan, zakai asaran kuɗin ka, kai asaran lokacin ka, kai asaran kuɗin da ka sayo abun, sannan kuma ka cutar da wanda zai ci.
Zai amfani da shi.
Chemical
zai mura.
Yawwa. To duk muna yanzu ka gani a shagona, akwai manoman da nake da su, ni kati nake musu kamar na asibiti. In ka zo za ka zo min da shi, abin da ka yi komai da ya gashi nan ba sai na buɗa ba, duk abin da ya kamata zan gaya maka.
To Malam Dauda, menene watakila shawararka ta ƙarshe ga ɓangaren hukuma da kuma su manoma?
Yawwa, shawara ta da zan iya ba wa yarwa hukuma shine, da Allah a taimaka, a ce a tabbatar da cewa wannan tallafin an ƙara shi, sannan an ba shi kulawa ta musamman, sannan ana bibiya. In dai ka ba da aiki, aje a raba wa mutane ko aje a yi kaza, ko ma wani irin aiki ne, bibiya tana sa abu ya tafi yanda ya kamata. Sannan wanda ka ba mawaɗin, kan ma ya san a zahirance ana bibiyar tashi sannan kuma ka sa wani ta karkashin kasa wanda zai bibiya wanda ba tare da ya sani ba
wato a bambanta hanyoyin bibiya
wanda koda ba a yi wannan ba zaka ga ka sa wa mutum tsoron cewa kai dan bai san ta inda zaka bullo mishi ba sannan su kuma manoman ya kamata dan Allah idan sun san bayi za su yi ba to dan Allah su bar waɗanda za su yi su karba sannan kuma in ka san adadin da zaka iya dan Allah ka haura sannan ka daina siyar da kayan idan ka karba
to amma ko can gaba da muka magana ana cewa ana amfani da siyasa ko kuma wato alaka ta siyasa a manoman zaune
eh wannan abu ne wanda in dai ba gwamnatin ba kai a matsayinka ba za ka iya hana shi ba
eh misali a dama tunda ai shawara muke ba gwamnati me ya kamata ta yi a irin wannan yanayi
to dinne dai abu ne wanda ba za a iya hana shi gabaki daya ba to amma ya kamata da Allah a dinga duba cancanta wanda ka san zai yi abu shi ya kamata ka ba idan alfarma ce ba sai lalle ta wannan ba akwai hanya gwamnati ce tana da hanyoyin da za ta buɗa wa mutum ya samu abin da zai samu ba tare da ya dakile ya toshe ya tutar da wani ba to wannan shine ya kamata a ce gwamnati ta duba idan na san wani zai mun abu da ya kai mun har inda nake so shi ya kamata na ba wai wannan na jikin nawa ba ko wannan abokin nawa ba a'a shi wannan abokin nawa shi ma akwai wani abin da zan iya kirkira wanda nashi ne na bangaren shi ne wanda zai iya kula da shi fiye da kowa din ma
masu sauraro anan zamu da sai a cikin wannan shirin namu idan Allah ya kai mu makon gobe zamu kawo muku wani sabon shirin yanzu a madadin kwararre kan harkokin noma Dauda Salisu Muhammad da kuma wakilin Makano Mahmud Ibrahim Kwari sai kuma Julia Discretion da ta taimaka ta da mana sauti da bada umarni ni Muhammad Hafiz Baballe sallama da ku daga nan sashin Hausa na murya Amurka a birnin Washington DC sai wani makon idan Allah ya kai mu shine shirmu ranar arzikin mu shine